Amurka ke kira sashen Hausa ke magana daga nan gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci. Yusuf Aliyu Harandani tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin namu a yau Laraba 19 ga watan Fabrairu na shekara ta 2020. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da shi, bari mu fara da kanin labarai.
Daruruwan fasinjoji sun fara barin jirgin ruwan shakatawar da aka tsare tsawon makonni biyu a tashar jirgin ruwa ta kasar Japan a wani yunkuri na dakile yaduwar cutar coronavirus. Barkewar cutar coronavirus a China na shafar harkokin kasuwanci a wasu sassan duniya ciki har da Najeriya. Ofishin kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya yayi kira akan gudanar da bincike na ba tare da san kai ba akan kisan kiyashin da aka yi wa mutane 23 a wani ƙauye a yankin Arewa maso yammacin Kamaru.
To muna tafe da cikakkun labarai. A bangaren rahotanni kuma har yanzu ana ƙara samun yawaitar kwararan makamai a hannun miyagun mutane a Najeriya da makwabtanta. Ko me yake kawo hakan?
Muna da kimanin wa'annan makaman kusan miliyan 10 ƙididdigan da ake kenan. A cikin wannan miliyan 10 da muke da su, wani cikin wannan ƙididdigan fiye da kashi 70 suna cikin Najeriya.
Wani sabon hari da aka kai a ƙaramar hukumar Rafi ta jihar Niger a yau da sanyin safiyar yau ya yi sanadiyar mutuwar wasu.
Gaskiya sun yi ta harbin kan mai yawa da wadi suka dai jikkata mutane, kuma bayanai ma sun nuna cewa mutane uku sun mutu ya zuwa yanzu.
To muna tafe da cikakkun rahotanni da kuma labaran duniya, wanda daga bisani za mu kawo muku shirinmu na ciwon ƙyamaci wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar muna. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Masu sauraro assalamu alaikum. Daruruwan fasinjoji sun fara barin jirgin ruwan shakatawar da aka tsare tsawon makonni biyu a tashar jirgin ruwa ta kasar Japan a wani yunkuri na dakile yaduwar cutar coronavirus da ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 2000 a kasar China. Ana sa ran kimanin fasinjoji 500 da suka warware za su bar jirgin ruwan na Diamond Princess a yau Laraba a Yokohama, inda jirgin ya sauka tun lokacin da ya isa garin a ranar 3 ga watan Fabrairu. Jami'an lafiya na Japan sun keɓe fasinjoji 300,700 da ma'aikatan jirgin don a sa ido a kansu bayan da aka gano cewa wani fasinja ya sauka a Hong Kong na ɗauke da cutar ta coronavirus. Amma ƙoƙarin shawo kan yaduwar cutar ya fuskanci koma baya, yayin da mutane 542 suka riga suka kamu da cutar, lamarin da ya kasance gungun jama'a mafi girma da aka tabbatar sun kamu da cutar a wajen China. Barkewar cutar coronavirus a China na shafar harkokin kasuwanci a wasu sassan duniya ciki har da Najeriya. Dubban 'yan kasuwan Najeriya suna zuwa China a kowace shekara don shigo da kayayyaki. Amma hukumomin Najeriya sun yi kira ga 'yan kasuwa da su takaita zirga-zirga zuwa China har sai an magance cutar ta coronavirus. Najeriya da China manyan abokan hulɗar kasuwanci ne a shekarar 2018. Najeriya ta shigo da kayayyaki na kimanin dala biliyan 7 daga ƙasar China. Masani a harkokin haɓaka tattalin arziki Emeka Okwango ya ce tasirin cutar ta coronavirus ke yi akan kasuwanci tsakanin Najeriya da China ana sa ran na wani ɗan lokaci ne. Ya ce zai iya yin tasiri saboda akwai wasu harkoki da za ka so a yi ta ido da ido waɗanda ta yin hakan ba zai iya faruwa ba, musamman a wasu yankuna na China. Amma lamarin ba zai dakatar da kasuwancin ƙasa da ƙasa ba, ko shakka babu lamarin zai shafi wasu ɓangarorin kasuwanci amma ba zai ɗore ba. Ofishin kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira akan a gudanar da bincike na ba tare da son kai ba akan kisan kiyashin da aka yi wa mutane 23 a wani ƙauye a yankin Arewa maso yammacin Kamaru, inda ake magana da harshen Ingilishi a ranar 14 ga watan Fabrairu. An sami ƙarin bayanai tun bayan ankuwa harin na tada hankali. Masu sa ido akan haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke yankin na Kamaru sun ba da rahoton cewa yara 15 aka kashe, kuma 9 daga cikinsu 'yan ƙasa da shekara 5 ne. Sun kuma ce akwai mata 2 masu juna 2 cikin waɗanda harin ya shafa. Ɗaya daga cikinsu ta rasu a asibiti sakamakon raunin da ta samu. Mai magana da yawun hukumar kare haƙoƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya, Robert Colville, ya ce har yanzu ba a sami cikakken bayani akan aukuwar lamarin ba, amma ya shaidawa muryar Amurka cewa shaidun gani da ido sun ce mutane 40 ɗauke da makamai da kuma jami'an sojoji da na tsaro ne suka kai harin a ƙauyen.
Bari mu duba rahotonmu na farko. Ana iya cewa gwamnatin Najeriya ta kwashe shekaru tana yaƙi da ta'addanci da masu garkuwa da mutane. Amma abin tambaya a nan shi ne, har ya zuwa wannan lokaci ana iya cewa haƙani ba ta cimma ruwa ba? Domin kuwa kwararren makamai a ciki da wajen Najeriya yana ƙara ɗaukan sabon salo. Wakilin muryar Amurka a fannin tsaro, Hassan Maina Kaina, ya yi mana nazari akan wannan matsalar.
Ana dai fasakwabrin makamai ne zuwa Najeriya da masu sauran kasashen Afirka ta yamma ta hanyoyi daban-daban, makaman da daga bisani kuma ake amfani da su wurin tafka miyagun laifuka. To shin yaya girman wannan matsala take ne? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Wing Commander Musa Isa Salman.
Matsalar nan na da girma sosai fiye da yadda dukkanmu muke zato. Akwai rahotannin ko kuma bayanan da suka nuna cewa a nan bangaren West Africa muna da kimanin waɗannan makaman kusan 10,000,000 ƙididdigan da ake kenan. A cikin wannan 10,000,000 da muke da su, wani cikin wannan ƙididdigan fiye da kashi 70 suna cikin Najeriya. To idan ka haɗa wannan kuma ka duba cewa fiye da kusan hakaɗin na dukkan mace-macen da kuma kashe-kashen da aka yi maɗauki Boko Haram kaɗai, ana kiyashin cewa an kashe kusan mutane 20,000 tun farin Boko Haram. Idan ka duba yawancin daga cikin waɗannan 20,000 ɗin da aka kashe saboda ta hanyar waɗannan ƙananan makaman ne.
A baya dai ƙasashen yammacin Afirka sun cimma ƙudurin kafa hukumomin kula da yaƙi da wanzuwar makamai a ƙasashen nasu, inji mai bincike kan sha'anin tsaro Dr. Kabiru Adamu. Amma Najeriya har yanzu ba ta cimma wannan muradi ba.
Ita ƙungiyar haɗin kan mawaƙi ECOWAS ta ɗau wani ƙuduri wanda ta shawarci duk mambobinta su kafa wato commission na wanda zai tabbatar da cewa makamin da hannun wani da kamata ce suna rike da shi ba an tantance su kuma an kwato su. Sannan muhimmin abu ma shi ne ba an kwato su ɗin ne za a yi da shi. To dukkan mambobin 13 daga cikinsu sun kafa. Ita Najeriya da ƙasar
Kina Faso su ne kaɗai suka rage ba su kafa ba. To ita Najeriya abin da ta yi sai ta naɗa kwamiti wanda shugaban ƙasa ya naɗa, ina ganin tsarkakacin shugaban ƙasa na da Obasanjo aka fara naɗa wannan kwamitin. To har Jonathan ya zo har aka zo kan shugaba Buhari. To ƙarƙashin shugaba Buhari ne kwamitin ta daina aiki.
To ko me yasa Najeriya ke jan kafa wurin kafa wannan hukuma? Tambayar kenan da na yi wa kakakin fadar shugaban ƙasa Malam Garba Shehu.
Ai ba jan kafa hukuma ake ba. Maganar da ake yi ne ake yi don karkaɗe makamai daga hannun. Akwai kwamiti na musamman a ƙarƙashin ofishin mai bayar shugaban ƙasa shawara akan harkar tsaro, wanda yake aikin da ake ba wai a nan Najeriya ba har a yammacin Afirka. Ana ta wannan yaƙi ana ƙoƙarin kakkaɓe mugayen makamai daga hannun mutane da suka mallake su kuma suna amfani da su don ta'adda. Misali na baya-baya ma da zan ba ka shi ne irin yadda da a yadda aka shiga yarjejeniyoyi da ƙungiyoyi iri daban-daban musamman makiyaya ko ma 'yan ta'adda da suke a dazuzzuka a jihohi daban-daban a ƙasar mu ta mu, wanda yake mutaren da su daina wannan yaƙi na tunkuru daga daji su ajiye makamai wasu gwamnati har tallafi take ba su. samun yin haka ya kawo raguwar fituna a jihohi kamar jihar Kaduna, jihar Plateau, jihar Benue, jihar Taraba da Adamawa. Katsina ma suna son wannan, Zamfara ma suna da ita, Kuta ma suna da ita. Saboda haka duk abin da ake kokari a kwace makamai daga hannun mugayen mutane don kada su dinga amfani da shi don gaggawa al'ummar kasar mu.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To jinjina ta musamman ga Hassan Mainakaina. Yanzu kuma bari Zara ta kawo mana labaran duniya kashi na biyu.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa waɗansu fitattun mutane da aka samu da laifin aikata manyan laifuka afuwa a jiya Talata, ciki har da wani tsohon gwamnan jiha ɗan jam'iyyar Democrat da ya taɓa neman sayar da kujerar majalisar dattawa ta tsohon shugaban Amurka Barack Obama. Trump, wanda kwanakin baya ya wanke waɗansu sanannun mutane da suka taka dokar, da ya fi wa tsohon gwamnan jihar Illinois Rod Blagojevich, wanda aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 14 bayan da ya shafe shekaru 8 a gidan yari. An saki Blagojevich ɗan shekaru 62 a jiya Talata, wanda zai kammala zaman kaso a watan Mayu na shekarar 2024. Trump ya kuma yafe wa Bernie Kerik, tsohon kwamishinan 'yan sandan New York, wanda aka ɗaure a kurkuku akan tuhume-tuhume 8 da suka hada da ƙin biyan haraji.
To a gaida Zahra Aminu Fage da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan gundumar Columbia. To sai mu je kuma ga rahotonmu na gaba. Tunda sanyin safiyar yau Laraba ne, jama'ar garin Madaka a karamar hukumar Rafi da ke jihar Niger suka yi karin kumallo da tashin hankali, inda wasu 'yan ta'adda fiye da 60 suka afka musu akan babura da harbe-harbe wanda ya sanadiyar mutuwar wasu. Don samun ƙarin bayanin me ke faruwa a yankin, na tuntuɓi wakilinmu Mustapha Nasiru Basari ga kuma abin da yake sheda min ta wayar tarho.
To a gaskiya wato akwai matsalar da aka samu a garin Madaka da ke yankin karamar hukumar Rafi da ke nan cikin jihar Niger. Wato 'yan bindiga ne suka shigo wurin da cikin daren jiya wayewar garin yau Laraba. Kuma gaskiya sun yi ta harbin kan mai aiwa da wadi, suka dai jikkata mutane, kuma bayanai ma sun nuna cewa mutane uku sun mutu ya zuwa yanzu.
To za a iya cewa akwai jami'an tsaro a garin wanda suke kokarin ganin sun kawo zaman lafiya?
To wannan abin ya faru ne a ranar da ita karamar hukumar Rafikin ta kaddamar da wani kwamiti na musamman na 'yan banga, wanda shi shugaban karamar hukumar na Rafi ma da ita gwamnatin jihar Niger kanta ta ba da gudunmuwan motoci da baburan hawa ga waɗannan 'yan banga kusan 200 da za su yi aiki a wannan daji na Madaka. Saboda dajin ya daɗe yana fama da matsaloli na 'yan bindiga, kusan akwai garuruwa sama da 20 da a yanzu haka babu kowa a cikin shi, duk mutanen yankin sun watse sakamakon addabar 'yan bindiga a wannan yanki. To wannan abu ya faru ne ranar da ainihin shi shugaban karamar hukumar ta Rafi ya ba da gudunmuwan motoci da babura ga su 'yan banga da za su yi sintiri a wannan. To amma da yamma kuma kwatsam sai ga wannan al'amari ya faru. Kodayake shi kakakin 'yan sanda wato DSP Abubakar Danyina ya ce an ƙara tura jami'an tsaro wurin, kuma ana ƙoƙari a ga an shawo kan lamarin.
To ana iya cewa al'ummar wannan gari na Madaka suna garin koko sun watse sun yi wani guri?
To gaskiya da yake Madaka ɗin gari ne mai yawa, a gari dai irin karkara haka a iya cewa alƙarya ce babba, ba a iya cewa duka gaba ɗaya sun watse. Amma a kwanakin baya ma shi kanshi mai garin na Madaka har su 'yan bindigan sun taɓa zuwa suka ɗauke shi suka wuce da shi, sai daga baya aka sako shi. So akwai ɗaiɗaikun mutane waɗanda irin a iya cewa masu irin taurin rai haka, masu cewa sai sun ga abin da ya ture mabuzu naɗi. To kusan gaskiya yanzu ire-irensu ne zaune a Madaka. Amma in ban da ire-irensu, gaskiya da Madakan da ƙauyukan da ya shafi yankunan Madaka ɗin, musamman ƙaramar hukumar ita Rafi da kuma Shiroro, to a gaskiyar magana mutanen da ke wuraren duk sun bar su saboda wannan tashin hankali na 'yan bindiga.
To ana iya cewa me gwamnatin jihar take yi dangane da shawo kan wannan matsala ganin cewar a ƴan kwanakin nan an kai harhare da dama a cikin jihar.
Eto shi kan shi gwamnatin jihar a wata zantawa da muka yi da shi kwanakin baya ya ce hankalinsa a tashi yake akan wannan al'amari, akan haka ne ma ya jagoranci wata tawaga babba daga nan jihar Niger. Suka je suka samu ainihin shugaban kasa Muhammadu Buhari, inda suka bayyana masa ainihin gaskiyan abin da ke faruwa a jihar Niger. Akwai kananan hukumomi guda takwas da ke cikin wani yanayi na tashin hankali, wanda yake idan ba an ɗauki mataki ba, to abubuwan da za su biyo bayan nan gaba ba ƙaramin abu ba ne.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto, Allah kuma ya kawo sauki. Masu saurare, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon ƴa mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. A makon da ya gabata mun koro bayanai game da dalilan da ya sanya mata ba sa son marawa ƴan uwansu mata baya, musamman ma a fagen siyasa kafin lokaci ya halarta. Yau za mu ci gaba da wannan tattaunawar tare da bakin namu Hajiya Hafsat Tijjani da kuma Hajiya Aisha Aminu. Ai sauraron lafiya.
Abin da ya kamata ya shawo kai, ya kamata mata su fito haɗa workshop zon ta da fito mata mu haɗa kanmu mu fito mata mu zama kamar maza. Abu zaɓin ma mata ke yi da yara, inda har mata za mu fito mu haɗa kanmu. To amma matsalar
kuma yawanci a arewa ne muke samun matsalar nan,
mu zama ƙungiya ɗaya shi ne matsalar da ake samu.
Yawanci a arewa muke samun matsalar nan. Amma da za ki ga dai a kudu za ki ga kamar mata goma shirin haka sun fito, amma mu nan arewa za ki ga kamar wake ne cikin shinkafa. Kin ga al'ada da addini ma yana kawo wannan abubuwa, saboda yau in kika fito limami gobe shi zai fito ya hau mambari ya ce kar a zaɓe ki, saboda addini bai ba da cewa ki fito ba. To kuma in kin fito ai sai ai la'akari da cewa ai mata ko zamanin can da mata suna fitowa su je su yi da'awa. To sai a ce kuma yanzu saboda siyasa ne, tunda dai ba dai kin wulakanta kanki bane ba kin wani abin nan bane, to kamun kai fa yana zuciya ne fa, idan kai mai kamun kai ne zaka kama kanka.
Bari mu yi waiwaye zuwa shekara ta 2011, inda mace ta farko ta tsaya takarar neman zaben shugaban kasa, wato
Sarah Jibril,
wanda ƙuri'ar da ta samu banda wanda ta jefa wa kanta babu wata mace da ta jefa mata ƙuri'a
a primary. Wadayi ne ya kai mata suka je suka mata wayau.
To
mata suna da wannan, suka zuzzur mata sun je sun ga cewa za ta shiga kaya a hannunta, suka dinga abin nan ɗinta, sannan kuma da mazan suka je suka saye su, sai suka kare ta suka ɗaya ta sa ƙuri'anta ita kaɗai a primary.
Idan ɓera da sata daddawa shi ma yana da wari. Wani lokaci ana cewa mata ba sa kyautatawa kansu, ko kuma a'a mata masu fitowa zaɓe suna yin abubuwan da ba su dace ba, ko dai akwai ƙanshin gaskiya a wannan lamarin?
Wake ɗaya ne ke ɓata gari, kin gane? Akwai wata wanda ba ta da kamun kan da za ta yi ta lalata kanta, to sai a ɗauke duka a yi jam'i a ce mata gaba ɗaya, kin gane? Ai wata kuma sai in kin kai ofis ta ga kin fara shanawa kina ɗan daura sun faɗinki, sai kuma ranta ya ɓaci, sai ta nemi ta janyo ki ƙasa ita ta haye.
Ta yaya za a yi ƴan wanda suke samun damar riƙe wasu muƙamai su tafi da tare da ƴan uwansu mata domin
cire
musu wannan ƙyashin?
Ni dai mace ne a sami Hafsa, shuwa gwamnati ne mace a siyasance ba aiki mu bane ba gaskiya.
Haka.
Ba namu bane ba.
Kamar kina nufi kamar muna da rauni kenan.
Muna da rai kuma muna da aure, kuma mace ba ki gani ta fito tana siyasa ba ta da miji, kuma an ta fito tana siyasa ba ta da miji, za a ce wanda za ku ɗauka wanda mace san ciwon kanta wanda ko miji ba ta da shi, to a ce a tafi mu a tana da miji. Akwai abin da za ta zo ta a ofis ɗinta, miji zai shiga ya ce a'a ba haka za a yi ba, and that office does not belong to, wannan office ɗin ba nashi ba ne ba, na ta ne, to kin za a samu cikas.
Me yasa mata ba sa taimakekeniya tsakanin su?
Mun taimaka miki aikin ki yi kyau. To wata za ta zuƙa yayi, sai ta yaya za in taimake ta aiki fiki, why not me zan zama nake a wurin? amma kishin zan je shi da madan mu
to me yasa kullun kuma mu muke kokawa cewa ba a ba mata dama
ko da an ba mu dama za mu yanke daman ba dan kishin je ce mu ko kowa sai kishin mace da baiki da nan maza kishin is too much wannan kishin zai ba sai ya cire shi a rai ba sai ba za su da gaba
amma in an ba mata dama za su yi kokari saboda ni bazan manta ba akwai matar da bazan faɗi sunanta ba amma a ma'aikata na matar nan ko aikin da ta yi namiji ma da yin shi ba stakeholders gaba ɗaya ta shafa kansa ta rufe ido ba wani maganar returns kawai tana kokarin ta ga ta gyara wannan masana'antar ne kuma ta yi kokari wallahi abinda ta yi har ma waɗanda za su yi next ba za su yi shi ba kuma mace ce.
Watan idan na fahimce ku su dai mata ko da yaushe suna so a ce. Wannan tana so a ce tafi wancan.
Yawa.
Kina ji ita maganar da Aisha din nan ta yi. Na wata masu da ba a kira tunan ta ba. Matan nan ta fito takara. Muna son matan nan ta fito aka ce ba za a bata ba. Dan mijinta ya fito takara ita ma ta fito. For that to reach was step up her husband. To ta yaya za a yi mata.
Muna maganar dama ne anan so shi yasa na kawo example da ita. Inda an ba ta dama ai za ta yi more than that tunda har ta kutanta mun gani
akwai wata mata da na sani ta mutukar bani mamaki har gobe ina taɗin matan nan me yasa tana rike da wani mukami ne wanda tana samun damarmaki da damawa da mutane daga sassan duniya daban-daban ina zaune tace ni gaskiya wannan ya ishe ni tace kewance daga yau ke ce kuma haka akai me yasa mata ba za su iya rika taimakawa junansu haka ba
sai in nowa da mata masu irin group din nan so that I need to lectures on how to be one
awareness ana workshop da sauransu ana nuna mata ana fadakarwa
to barin tambaye
zai kawo sauki wannan abu
wayar da kai Hajji Aisha bari mu fara da ke kina aiki kuma kina mu'amala da mata yaya mu'amalar ki take kasancewa
yawa kamar mu'amala na da mata a wurin ma'aikata na gaskiya I am very very happy da matan yanda suke mun domin na taba tsaya takaran wani abu mata suka fito suka mara mun baya wallahi at the end of the day ma ba wanda ta tsaya da ni kawai daga ni suka yi sama ko da ba sa sona kin ga sun nuna mun cewa suna sona kuma ni ba ni da wata kalubale yanzu ina da kawa anan macece duk aikin ta ya involve money duk abin da ta samu wallahi ba za ta ci ba sai da ni wannan abu yana min dadi aikin ga kuma macece ba namiji bane duk abin da ta siya in abinci ta siya za ta bani in ma haka za ta ci Aisha jeki foiling card din to ina jin dadin wannan abin
a takaice idan na fahimce ku mata su dai zaman da muke tsakanin mu ba na Allah da Annabi bane kenan
mata ba yawanci
ba duka ba
wani ya duka ba tana mata da general tana zo a ci a kashi 100 da kyar zaki samu kashi 10 masu zama da abokan zaman su ɗan uwan su zuciya daya they are always biased you chase by every man wasu aka zama ki a fuska tana saki amma zuciya ta gaba ɗaya ba haka bane ba so abin da yasa mata ba tuwa gaba a ce ask Aisha how she yadda kike zama da mata organization din ni nawa na hada kungiya na mata na taimakon kai mu je battery home mu je gidan marayu mu ko junanmu muke ne shi junanmu akwai kudade da muke tarawa I created the good na kirawo mata ita Aisha nan she spoke to me nace zan sa ta aka ce ka sa ta ita da za a sa ta ba za su yi ba ce why I didn't want to move to the group to move. We get above in the Bahamas children. Sitting like in the motor, I could only cancel it and the more I came. But at the end of the year, the makeup of Uyghur, sister by court, we have to meet Uyghur in the makeup of her. I can say she didn't want to matter. I said, Mayapa, I can move to Muru Tomu was here. He's only meeting, you don't want to. She said, Mayapa, I'm meeting, you don't want to come. Yeah, I can make up Uyghur. She said, now, Bomb Uyghur. Zay Yuba. They pick up a couple of books, cut parrot to Pia. Sai a jawo kuma ana kishin ka matan da suka za mu haka ba ka ba shi su za a jawo su yaƙe ka kuma ɗin ta samu kenan mata
wani lokaci wasu matan kuma suna so su yi amfani da kai in mutum ba zai taɓa samun wani ribar wani abu ba to shi ba ruwan shi da kai mu mata kenan
kuna gani akwai haske nan gaba da mata za su haɗa kansu
ƙwarai kuwa akwai haske domin da can ba a yi kai ki manta da can ma ba a san a ga mata yan kashe su ake neman haifi mata ya zo ta tafi ba aka zo ba karatu ba a san mace ta yi karatu ta tafi ta tafi ta sai yanzu mata na karatu mata na rike public offices mata na fita siyasa mata na gwagwarmaya aikin ganin gaba kenan za a samu hadin kai
amma fa sai da hadin kan mata
sai da hadin kan mata amma za a samu tunda an fara dan kwatantawa ba
Haji Hafsa
nan ce ya samu amma zai wuya don wannan bukin kishi da ke zuciyar mata na kunci na da bukin kishi take matsalan mata ga bukar gulma
to masu sauraro anan zamu ja labulan shirin ciwon kyamace ne wannan makon sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya bamu iko mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da kuma dukkanin waɗanda suka taimaka shirin zo gare ku ni Aisha Mu'azzam ke cewa مع السلامة
Shin a gaida Aisha Ma'azu yanzu masu saurare bari mu je ga ra'ayoyinku da kuke aiko muna ta hanyar sakon email.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga baban gidan Mato. Ya ce tabbas idan giwaye biyu na fada, to fa ciyawa da suke takawa ita ce tafi shan wahala. Dambarwa da ke faruwa a fadar gwamnatin kasar mu Najeriya tsakanin shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa da mai ba shugaban kasa shawara akan harkokin tsaron kasa wani abin takeici ne muna kira ga shugaban kasa ya gaggauta daukan mataki na dakile wannan matsalar domin gujewa sanya kasar cikin wani yanayi sakon mu na gaba ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir yace salam BOA Hausa To rigicin da ya barke a fadar shugaban kasar Najeriya tsakanin Mungunu da Abba Kyari wani abin takeici ne saboda haka muna kira ga shugaba Buhari ya gaggauta shiga tsakani domin kawo ƙarshen wannan rikici tun kafin a zo ana yin dana sani daga nan sai wani sakon hadin gwiwa daga Sani mai langelenge da kuma Aliyu Usman taka lafiya suka ce yunkurin da manyan jami'ar hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya WHO da takwarorinsu na China ke yi na ƙara samar da sabbin dabarun dakile ci gaba da yaduwar cutar coronavirus yayi daidai da fatan Allah ya sa a cimma nasara sakon mu na ƙarshe ya fito ne daga Salihu Isa Fana yace assalamu alaikum VOA Hausa hakika kalamar shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu na cewa cin hanci ne ya kawo cutar coronavirus wannan maganar san bata dace ba domin Allah ne yake kawo cuta shi kuma ke tsare dukkan dan adam to jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi
to a gaida Binta Yaro da wasiƙon masu aure yanzu kuma bari mu je ga shirin mu na gaba labaran duniya a takeice
Daruruwan fasinjoji sun fara barin jirgin ruwan shakatawar da aka tsare tsawon makonni biyu a tashar jirgin ruwa ta kasar Japan a wani yunkuri na dakile yaduwar cutar coronavirus da ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 2000 a kasar China. Barkewar cutar coronavirus a China na shafar harkokin kasuwanci a wasu sassan duniya ciki har da Najeriya. Dubban yan kasuwar Najeriya suna zuwa China a kowace shekara don shigo da kayayyaki amma hukumomin Najeriya sun yi kira ga yan kasuwa da su takaita zirga-zirga zuwa China har sai an magance cutar ta coronavirus.
To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima da daddare lokacin ku na Najeriya da Niger da Kamar da Chadi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin abokin aikin nawa da ta taya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da kuma wanda ta jagoranci shirin ta bada umarni Julie Lazarus Gresham da wanda ya karasa mata aiki Mr. Dan sai injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Michelle ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku zama lafiya yanzu kuma ga shirin yau da gobe